Sashin Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 31 ga watan Yulin shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Aisha da kanin labarai.
To baba ECOWAS ta bada wa'adin mako daya a dawo da shugaban kasar Niger Muhammad Bazoum kan karagar mulkin kasar. Afirka ta tsakiya ta kada ƙuri'a da don yi wa dokar kasar garan Bawul. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ƴan gudun hijira daga kasar Sudan suna fuskantar kalubalolin samun agajin jin kai.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda ka ji a kanin labaran, kungiyar ECOWAS ta ce sojojin da suka juye mulki a jamhuriyar Niger su dawo da gwamnatin farar hula ko kuma ta dauki matakai masu tsauri a kansu.
Akwai matakai da aka dauka nan take wanda ya hada da rufe iyakokin kasar Niger, hana zirga-zirga, sayar da cinikayya tsakanin Niger da kasashen Afirka ta yamma.
Suko ƴan kasar Niger sun bayyana rashin gamsuwarsu ga matakin ladabtarwa da ECOWAS ta dauka na azata kunkumi a kan kasar.
Niger ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba. Allah ya sani kungiyar Sadiya wanda ke jagorancin ta tunugunan presidentin Nigeria. To saboda Allah in aka ce an liƙe frontier kinmu da Nigeria waggano mu, in aka ce Nigeria ta cire mana lantarki waggano mu.
Haka zalika a cikin shirin za ku ji martani da wasu 'yan Najeriya suka yi a kan juyin mulki na kasar Niger wanda sojojin da suka aikata juyin mulkin suka bada dalilai na rashin tsaro da kuma matsayin tattalin arziki a matsayin hujjarsu ta yin juyin mulkin. Kana za mu kawo muku tattaunawa da Farfesa Usman Bugaje a kan yadda yake kallon matakin ECOWAS wurin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulki a Niger. To sai dai ba za mu samu daman kawo muku shirin ciki da gaskiya ba, saboda duba irin wainar da ake toyawa bayan juyin mulki da sojoji suka yi a kasar Niger. To amma yanzu sai a gyara zama a shakakin farko na labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniyar. Dubban 'yan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fito kan titunan babban birnin kasar Niamey dauke da tutocin kasar Rasha suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansa da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya. Tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar Nijar Mali, kuma Moscow na iya kokarin faɗaɗa tasirinta a yankin. A wani taron gaggawa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta yi a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja a jiya Lahadi, ta ce za ta dakatar da duk wata hulɗa da Nijar, sannan ta ba da umarnin yin amfani da ƙarfi har idan ba a maida zaɓaɓɓen shugaban ƙasar kan karagar mulki a cikin mako ɗaya ba. An zaɓi Muhammad Bazoum a matsayin shugaban ƙasar na tsarin demokradiyya shekaru biyu da suka gabata a karon farko da aka miƙa mulki cikin lumana a Nijar tun bayan samun 'yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960. Waɗanda suka jagoranci juyin mulkin sun bayyana cewa sun haɓarar da shi ne saboda kare ƙasar daga tashin hankalin mayakan jihadi. Sai dai kuma masu fashin baki da ma 'yan ƙasar sun ce zance ne kawai na rashin dalilin juyin mulkin, wanda ya fi shafuwar rikicin iko na cikin gida da wato ba dan tsaron ƙasar ba. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron a jiya Lahadi ya ce Faransa ba za ta labunci hare-hare a kanta ko kuma muradinta ba. Ya ce duk wanda ya kai hari a kan 'yan ƙasar Faransa, sojojinta, jakadunta da ma hukumominta zai fuskanci fushin Faransa. A jiya Lahadi, Afirka ta tsakiya ta kada ƙuri'ar yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar garan Bawul, wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban ƙasa. Kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Touadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025. An zaɓi shugaba Touadera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar, sannan kuma ya sake nasara a zaɓen 2020 wanda ya dace a ce shi ne wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar. Sabuwar dokar za ta ba shi damar sake tsayawa takara a wa'adin shekaru bakwai da kuma ba a ƙayyade iya wa'adin lokutan da shi ko kuma wani shugaba zai iya takarar shugabancin ƙasar nan gaba ba. An samu ƙarancin mutanen da suka fito kada ƙuri'a wata mazaɓar da ke arewacin wata unguwa a babban birnin ƙasar Banjul a sanyin safiyar jiya Lahadi, inda masu zaɓe aƙalla dozin biyu ne suka tsaya a kan layi a bisa rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters. Allah ya azurta kasar da ke kewaye wace wace girmarta bata wuce girmar Faransa ba mai yawan al'umma miliyan 5.5 da arzikin ma'adanan kasa da suka hada da zinari lu'ulu da itacin timba kana ta fuskanci tashe-tashen hankula da ya hada da juyin mulki da ƴan tawaye tun bayan samun yancin kai daga Faransa a shekara ta 1960 Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin kasar da makwabciyarta dake arewacin Afirka wato Algeria wacce take yanki wato wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata an kulle iyakokin kasashen tun shekara ta 1974 lamarin da ya haifar da rarrabuwar iyalai bayan da Morocco ta tuhumi makwabciyarta ta da hannu a wani harin masu ikirarin jihadi da yayi sanadiyar mutuwar wasu ƴan yawon bude ido biyu a wani hotel a Marrakesh sanadiyar kenan da yasa Algeria rufe iyakokinta da kasar ayyana yankin Morocco daga yankin yammacin Sahara da Isra'ila ta yi a farkon watan nan ya dada wato ta'azzara tankiya tsakanin Morocco da Algeria Morocco ta bayyana cewa Isra'ila ta keta dokar kasa da kasa karara ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Anjima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan kungiyar ECOWAS a karkashin jagorancin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta tsara girin takunkumai da za a azawa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger da bada wa'adi na mako guda su dawo da Bazoum Muhammad ko kuma a dauki matakin soja akan su bayan taron wakilin mu wato Umar Faruk Musa yayi wata tattaunawa da jami'in labarai na ofishin shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda ake kira Abdul Aziz domin jin karin bayani
babban abin da shi wannan taro na shugabannin kasashen Afirka ta yamma ya cimma shine sun dauki matakai da na daire sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki da aka yi a kasar Niger sannan kuma an dauki matakai da dama domin ganin an koma yanda ake an dawo da halsasshiyar zababbiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a jamhuriyar Niger babban ɗaya daga cikin abin da aka tsaye da aka cimma shine ba wa su sojojin da suka yi wannan juyin mulki wa'adin kwanaki 7 akan cewa lallai su soke wannan tsari da suka fito da shi na su koma bariki su bar shugaba Muhammad Bazoum ya ci gaba da gudanar da mulki kamar yadda tsarin mulkin Niger ya aiwatar ko kuma su fuskanci sauraron matakai ɗaya kuwa har da barazanar ɗaukar mataki na soja kuma kafin dai wannan cikar wa'adin akwai matakai da aka ɗauka nan take wanda ya hada da rufe iyakokin kasar Niger hana zirga-zirga sayar da cinikayya tsakanin Niger da kasashen Afirka ta yamma tare kuma da dakatar da jirage zirga-zirgar jiragen sama na Niger ta hana su ratsawa kasashen na sauran kasashen Afirka ta yamma ko kuma wani jirgi ya bi ta kasar Niger ma'ana dai an rufe sararin samaniyar kasar Niger din to duka dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa an yi wasu waɗannan masu ta'anta da kai baya masu juyin mulki wata babbar alama da cewa lallai ba a maraba da wannan abu kuma kamar yadda shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗa dole ne kasashen Afirka su dage su tsaya a bayan shi shugaba Bazoum tare da tabbatar da cewa su waɗanda suka yi juyin mulki su sani cewa Afirka yanzu ba ta maraba da juyin mulki abin da ake yanzu kamar yadda ake yi a ko'ina a duniya shi ne a yi halastacciyar gwamnati ta hanyar zaɓe na demokuraɗiyya.
To amma baka gani yana yiwuwa sojojin nan su bi jire domin na ga sanarwar da ake cewa sun ba da tun jiya da shekarar da cewa kada a yi tunanin cewa za a afka musu da sojoji domin zai iya kawo fitina a cikin ƙasar ba karama ba.
To ai babu wanda yake son dama a kai ga haka wannan mataki ne na idan takure. Amma abin da ake so shine su da kansu su yi karatun tare da su kuma amince su yi abin da ya dace ma'ana su bar gwamnatin mulkin demokuraɗiyya ta Niger su ci gaba da kasancewa barazana kuma idan sun ba wata barazana da su iya yi domin wannan mataki ne da dukkanin kasashe suke goyon baya da ma duniya gaba daya a taron ne na yau akwai wakilci daga kungiyar haɗin kan Afirka da kuma manyan kasashe irin su Faransa da Amerika da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya da sun halarci wannan taro na yau da aka yi a Abuja.
Abdul Aziz kenan jami'in yada labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya dake Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar za su maida dangane da wannan matsayin da kungiyar ECOWAS ta cimma, wanda kuma ga dukkan alamu tana da goyon bayan mafi yawan manyan kasashe na duniya waɗanda za su iya ba ta haɗin kai domin aiwatar da manufofinta a ciki har da amfani da ƙarfin bindiga idan sojojin na Nijar ba su yi biyayya ga wannan tsarin ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron sauran shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ku ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 19,000 ne suka gudu daga Sudan tun bayan da dakarun sojin kasar da kungiyar mayakan kasar suka fara fada a ranar 15 ga watan Afrilun bana. Kuma akwai kyakkyawar zaton cewa alkaliman za su ninka sau biyu zuwa ƙarshen shekarar nan. 'Yan gudun hijira da masu aikin jinkai sun bayyana irin kalubalolin da suke fuskanta. Malak Ahmed Abdullah ta baro Khartoum babban birnin Sudan tun mako ɗaya da ya gabata kafin ta gudu. Ta ce an harbi mijinta har lahira a lokacin da ya fita yi wuce fa ne abin da za su sarrafa su ci. Ya fita tare da 'ya'yansu masu shekaru 13 da 15. Yayin da take magana tare da yunkurin danna hawayenta, ta shaida cewa wani sashen ginin da suke zaune a ciki ya kone kurmus tare da takardunsu na shaida. Kamar Malak Abdullah, baya ga fuskantar abubuwan alhini, babu wani tabbas a game da yadda rayuwar iyalai 'yan gudun hijira a Sudan ta kudu zai kasance, yayin da 'yan asalin kasar ta Sudan ta kudu za su iya zama wato ba zama neman aiki domin kula da iyalansu. Wajibi ne ga 'yan gudun hijira hijiran su nufi sansanin 'yan gudun hijira da ke maban wanda yake nesa da iyakar Sudan. Wata kungiyar Raji ta ce gudun hijira suna wato 'yan gudun hijira suna fuskantar manyan kalubaloli. Edmond Yakani Berizelius shine babban daraktan kungiyar Community Empowerment for Progress, wata kungiyar sa kai da ke Juba babban birnin Sudan, ya ce 'yan gudun hijira daga Sudan suna fuskantar kalubale a bangaren samun taimakon jinkai a Sudan ta kudu, inda aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa idan aka kwatanta su da waɗanda suke dawowa 'yan Sudan ta kudu, domin 'yan kasar wato domin sun shigo Sudan ne daga Sudan kasancewar su 'yan kasa, amma ko 'yan su wato su 'yan Sudan ana musu kallon bakin haure ne. Wasu 'yan gudun hijira sun bayyana bukatar su ta lafiya, amma suna fuskantar matsala wajen samun biyan bukatun nasu.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, matakin ladantarwa da kungiyar kasashen yammacin Afirka ta dauka da nufin tankwaso wato sojojin da suka juye mulki a Niger su maida hambararren shugaban kasa akan kujera ya haifar da damuwa wajen jama'a, wato bisa la'akari da yadda ake ganin abin ka iya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Tuni wasu suka fara kiran bangarorin akan bukatar warware wannan kikikaka cikin ruwan sanyi don kaucewa jefa kasar Niger cikin bala'i. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulemu Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da yake bayyana matsayinsa game da jerin takunkuman da kungiyar Sedeawo ta kakabawa Niger da sojojin da suka yi juyin mulki, shugaban jam'iyyar PNP dai a kalkasa dan takara a zaben shugaban kasa na 2020 din Tunukar Alhassan ya nuna fargaba game da mummunan tasirin da abin ka iya yi wa rayuwar al'ummar wannan kasa.
Niger ba ta iya jimirin takunkumi ko na kwana guda ne ba na sati guda ba. Allah ya sani. Kungiyar Sedeawo wanda ke jagorancin ta Tinubu no president kin Najeriya, to saboda Allah in aka ce an liƙe frontier kin mu da Najeriya waggano mu, in aka ce Najeriya ta cire mana lantarki waggano mu da harkokin banki sojoji da su da iyalin su babu wanda ke da incin fita babu wanda ke da incin shigowa biyan ma'aikata da ka gani ana biya Niger da sojojin da kansu da ake taimakon kasashen waje ne ha ba nan cikin Niger bane muke samu kudi da wani taimako na ci maka da magani wannan da kake gani duka kasashen waje to duka wannan an ruhe
jigo a jami'ar Madal Lumana madagar kawancan yan hamayya Muhammadu Meduka na ganin matakan na shugabannin kasashen ECOWAS sun yi tsauri kuma duk da haka ba za su sa sojojin CNSP su ja da baya ba
ni a tunani na ita sai dawo ba su yi tunani ba sosai sai mu ce ma ita ga sai dawo kungiya ce wadda dai ta shugabannin kasa ba na al'umma kasashe ba dan haka wannan bai ba ko misalin zaratin kuma wannan abubuwa ne wanda ba su sawa mutane su dawo saboda al'umma kasa ta ce ta san cikin halin da take
shugaban rikon kwaryar Chadi General Bahamat Idris Debi ya ziyarci birnin Yamai a jiya Lahadi dauke da sakon shawarwarin da taron ya tsayar inda suka gana da tsohon hafsoshin kasar General Salifu Modi to sai dai darajin kare haƙƙin demokradiya Abdi Idi na da shakku kan tasirin wannan yunkuri
takunkumi ana iya yin takunkumi amma matsalar abubuwan na suka kwatanta suna iya umfani ma da ƙarfi ba yi shi ba a Gine ba yi shi ba a Mali ba yi shi ba a Burkina dan menene sai a Niger ake yin shi Chad ba ta cikin gungun kasashen kuma kasashen namu suna buga gaba da gungun kuma mugun abin shi kanshi ba demokarasi ta kashi ba to in yazo wajen sojina dangin shi na Niger menene zai wadi musu
daura da wannan haduwa kungiyar kasashen EMOA a nata zaman ta kakabawa Niger takunkumin harkokin kudi da na kasuwanci da sufuri shugaban jam'iyyar akal kasa Intanakar Alhassan ya shawarci bangarori su bi hanyoyin sulhu
abinda nake so gare shi shi bazo gare su su sojawa dan Allah su zamana adibin menene zai amfani kasan nan su yi shi kuma ganawa gani abinda zai amfani kasan nan shine su maido bazon ba sai iko shi kuma bazon kai ya rike su ga zuciya tai ya bar su ga aikin su a ci gaba da yin aiki tare da su saboda ɗan Niger ne masu jima Niger ciwo shi ma ɗan Niger ne mai jima Niger ciwo
ya zuwa lokacin aiko da wannan rahoto majalisar sojojin CNSP bata mai da martani kan matsayar da taron ECOWAS ya cimma ba to amma sanarwar da kakakin majalisar Colonel Major Ahmadu Abdurrahman ya karanta a kafar gwamnati a jajibirin wannan zama game da kudirin kungiyar waɗannan sojoji sun ce a shirye suke su kare ƙasa daga dukkan wani yunkurin fito da shugaba Bazoum da makarrabansa da ƙarfi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto wasu 'yan Najeriya mai magwabtaka da jamhuriyar Niger sun maida martani ga juyin mulki da sojojin ƙasar suka yi wanda ya haɓarar da shugaban farar hula Muhammad Bazoum lamarin da kasashen duniya suka yi Allah wadai da shi to sai dai sun bayyana amma banbantan ra'ayoyi ne akan juyin mulkin yadda Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
yayin da 'yan kasar Nijar cikin juyin mulkin da suke gani sojojin Nijar din sun yi wa shugaban kasar su da cewa ba a samu labarin zub da jini ba amma jama'a da dama a ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan wannan dacewar juyin mulki ko kuma akasin hakan wanda ya sa 'yan Najeriya ma da suke makwabta da jamhuriyar Nijar din ke da nasu mabambantan ra'ayi akan hakan sojojin Nijar din sun gudanar da wannan juyin mulki ne sakamakon abin da suka kira tabarbarewar harkokin tsaro da kuma tabarbarewar harkokin arzikin kasa Najeriya da Nijar dai makwabta junari wannan yanzu haka ke makwabta jihohi biyar na Najeriya wanda dukkaninsu ke fama da matsaloli ido guda ko a kwanakin nan ma da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya ya ci da talafin man fetur su ma 'yan jamhuriyar Nijar sun kuka game da irin halin da suka shiga na cire talafin wannan man fetur da aka yi a Najeriya da hakan ya shafi 'yan jamhuriyar Nijar din akwai abubuwa da dama da aka diba daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar din wanda Najeriya ce ke samar ma jamhuriyar Nijar din da kuma suke amfani da shi a yau da kullun don gudanar da rayuwarsu game da ya kamata sai dai Najeriya da Nijar din sun fuskanci matsaloli iri guda musamman ma akan garuruwan da ke kan iyakoki musamman ma na hare-haren 'yan Boko Haram ko ISWAP ba ta kace a duk wayewan gari dai za ga mafucin da ake kira giwa-giwa sun yi lodi daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar din amma ba da sanarwar rufe iyakoki da sauran kasashen da ke Afirka ya sa harkokin zarga-zargan ya tsaya cik musamman ma na manyan motocin da ke zirga-zirga daga tarayyar Najeriya kenan zuwa jamhuriyar Niger. Wani shawara ɗin Najeriya ke da shi ga 'yan jamhuriyar Niger kan kuma ya suke kallon wannan juyin mulki da aka ce sojojin sun yi wa fararen hula a jamhuriyar Niger din.
Malam a gaskiya in an ce wahala a tsakanin Najeriya da Niger ni zan iya ce maka Najeriya ta fi wahala. Don in ka duba Niger ai karamin waje ne. Najeriya kuma ko da yake tana da yanki mai fadi amma Najeriya mun fi su yawa. Amma duk da haka gashi dai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana damuna mai albarka da kuma rikice-rikicen nan da yake damu. In ba haka ba ai wahala kam ana wahala. Niger din ma ai wahala ne yasa zu haka da kuma yanda aka takura musu shine har ya kawo ga irin wannan abin da ya faru.
A ra'ayina dai wannan abin da ya faru kawai mu zamu musu fatan alkhairi ne. Wato su wanda suke Niger su suka san inda abubuwan da yake da musu amma mu anan mun san cewa ba ma son a ce yau an yi juyin mulki dan saboda komai zai koma baya daman ga talauci ga kuma insurgency ga wane ne kuma tashi rana daya kawai a ce an yi juyin mulki komai su zai tsaya tukunna ba wani ba zai gaba ba zai baya ba sai lokacin da su sojoji suka gama iya shirye-shiryen su
juyin mulki a Niger ya riga ya faru sai dai ana musu fatan alheri Allah ya kawo musu sauki da kiyayewan na gaba saboda abin da yake faruwa ba a shugaba biyu a kasa daya sojoji sun ce sun karba daga hannun farin hula
wasu yan Najeriya kenan dake makwabta da jamhuriyar Niger ke bayyana ra'ayin su game da yadda suke kallon wannan juyin mulki da kai wa fararen hula a jamhuriyar Niger Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC Masana na ci gaba da fashin baki akan taron da kungiyar ECOWAS ta gudanar a Abuja inda ta dauki matakan ladabtarwa akan sojojin juyin mulkin Niger wanda suka kifar da zababbiyar gwamnatin farar hula. Abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu ta tuntubi Dr. Usman Bugaji kwararre a fannin mulki a nahiyar Afirka akan ko ya yake ganin wannan taron da ECOWAS ta gudanar da kuma matsayin da ta dauka akan sojojin na Niger sai ce
to dai su wannan abu ne da kamar wuya an ce gurguwa da auren nesa ban san su shugabannin kasashen Afirka ta ma wato da ake cewa ECOWAS ban sani suka tafi ba amma ni na ga da kai wato sarƙaƙiya a cikin wannan matsayi da suka dauka misali farko dai idan aka yi manajer haka za a yi mamali haka za a yi mabarki na faso haka da sauran wuraren da suka yi irin wannan inda kwai domin in ka ce za ka yi manajar haka to sauran ma ai in ka sojin laifin sojin kuma cikin a ECOWAS suke za a yi ce a yi su kila an yi wata yarjejeniya da su bayan ɗan lokaci kaɗan za su sake da amma wannan fitin ma ne sai hana a yi wannan yarjejeniya da su in haka ne na ɗaya kenan na biyu ban san yanda ECOWAS za ta iya samun ƙarfin sojan da zai tunkari wata ƙasa ba bayan kowane daga cikinsu yana ta ƙoƙarin ya ma magance irin barazanar tsaron da ke cikin ƙasarsa yanzu kamar Najeriya da ake gani ita ce babba ƙasa mafi girma a cikin ƙasashen Afirka ta yamma ga sojojinta nan sun kasa maganin abubuwan da ke cikin kasar shekara nawa aka yi ana ta ayi ba ana kila wakala a ce haka ne a'a ba haka bane ba a ce an kasa maganin abubuwa ga su nan dibi Boko Haram dibi waɗannan mutanen da suke a fashi a cikin ƙauyuka dibi irin abin da suke ina sojojin namu na uku ban sani ba ko sun lura da yin wannan kudin sun garzaya sun yi caffa ko kuma sun yi taro ko sun yi aiken mutane a kasashen su makwabta kamar Chad kamar Mali kamar Burkina Faso din wani an fada har an nuna hotunan wani ba tilas yan jarida su kama ba ko su sani shin an san me suka tattauna a waɗannan kasashen idan misali suka haɗu suka ce to dukkan su nan da yake sojoji ne in za a yaƙi Niger sai da a yaƙe su duka baki daya Grace ki gaya mani wani irin yaƙi ke nan za a yi
to kace ganin nuna ƙin jinin ƙasar Faransa da 'yan jamhuriyar Niger ɗin suke yi da kuma bayanan da ke nuni da cewan su sojojin juyin mulkin suna neman taimakon Rasha.
Na farko kina ganin yanda aka tafi ofishin jakadan Faransa aka yi zanga-zanga aka yi ta kiran Faransa da sunaye haka a dauko tutar kasar Rasha ana nuna su sun bar Faransa da turawan yamma da su irin su America saboda sun gane cutar su suke yi wani daga cikin mutanen inkin bibiya ya ce ah muna da uranium muna da zinari muna da diamond mu ku duke na energy muna da kaza muna da ta amma ga munan kamar bayi Faransa ta hana mu sakat ga ɗan wani nan tura da sun taya ta ga wannan maganar ba karamin magana bace ba za a yi wasa da ita
to
mali mutanen mali ma abinda suke magana kuke nan Burkina Faso an suke magana kenan Niger da abin ke magana kenan sauran kasashen irin su Chad da sauran da ba su fito su kai wannan zanga-zangan ba ra'ayin jama'a su kusan ɗaya ne da irin wannan har yau abinda nake ganin ko an tsaya an duba ko ba a duba ba in kaga abinda suka furta bayan ita ECOWAS din shi General Abdulrahman din wato mai magana da yawun su da kuma yanda ƴan ƙasar suke zanga-zanga suka ce su fa shirye suke su kare ƙasar su daga duk wani hari da za a kai musu sa'annan suka kuma fito da ƴan ƙasar su suka ce su ƴan ƙasar ma da kansu za su kare ƙasar su to kashe su za a yi baki daya to ina yi tsammani za a bilalama da hanyoyi na diplomasiya da ake yi a ce to in kun yi wannan ga abin da ya kamata domin ni sai ga bamu da karfin da za mu iya yi ma wata kasa tilas
yawa kamar yadda kake bayyanawa doctor akwai waɗanda suke bayyana cewan batun ƙungiyoyi kamar ECOWAS din nan an sha su sun walke sabili da duk wahalalun da suka shiga da matsalolin da suka shiga ECOWAS din nan bata fita ta ce wani abu ba sai wannan karan da aka juye mulki kuma suna bayyana cewan ai ba kansu aka fara ba kamar yadda ka bayyana suna magana kamar wannan ƙungiya tana magana da baki biyu
sarkakiye kenan cewa wannan abin da suka yi magana to shi din ma za a gaya ma sauran kasashen da suka je mulkin ko kuwa za a ce Nijar wato za a yi wariya kenan a ce ita Nijar kawai aka zaba aka yi mata haka to ai idan ta kai cappa a wajen sauran da sojojin da ke mulkin su ma za su san cewa to in suka bari aka yi ma Nijar abin da ake son a yi mata to su ma za a yi musu dauki daidai ai suna da hankali saboda haka za su iya haɗa kai su haɗa sojojin su wuri daya tusu su taimaki Nijar ya za a yi da su
Dr. Usman Bugaji kenan a hirarsa da Alheri Grace Abdu da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen dubban ƴan Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun fita kan titunan babban birnin kasar Niamey dauke da tutocin kasar Rasha suna ayyana sunan shugaban Rasha tare da barranta kansa da Faransa da ta yi wa kasar mulkin mallaka a baya tuni mayakan Wagner suka fara aiwatar da ayyukansu a makwabciyar Nijar Mali kuma Moscow na iya kokarin fadada tasirinta a yankin a jiya Lahadi Afirka ta tsakiya ta kada kuri'ar yiwa kundin tsarin mulkin kasar garan Bawur wanda idan ya tabbata zai cire wa'adin lokacin mulkin shugaban kasa kana zai baiwa shugaba Faustin Archange Touadera damar sake tsayawa takara a karo na uku a shekara ta 2025 an zaɓi shugaba Touadera a shekara ta 2016 a karon farko kan wa'adin shekaru biyar sannan kuma ya sake nasara a zaben 2020 wanda ya dace a ce shi ne wa'adin shi na ƙarshe a matsayin shugaban ƙasar Sarki Muhammad na shida na Morocco ya bayyana fatar dawowar kwanciyar hankali sannan da sake bude iyakokin ƙasar da makwabciyarta da ke arewacin Afirka wato Algeria wacce ta yanke dukkanin hulɗar diplomasiya da ita shekaru biyu da suka gabata.
Da masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za mu zo dauke da wani sabon shiri wanda zai zo muku a daidai karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga Malam Lambo Ahmadu Buka dan asalin birnin Kwanni a jamhuriyar Niger mazaunin birnin New York wanda wato na rasuwar babbar yarsa kenan Hajiya ta wulli wanda Allah ya mata rasuwa a ranar Juma'a a birnin Yamai da fatan Allah ya kanta da sauran magabata duka yanzu a madadin waɗanda suka taya ni gabatar da shirin musamman Aisha Ma'azu ta taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya shirya ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Charleston Baba Yakubu makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalam